idan Yahudawa sun kiyarda su yi imani da kai, to ba za su bushe ba suna cikin sabani da gaba da juna a tsakaninsu har kiyama ta tsaya. Shi ne hukumar da Allah ya nufin yawa ‘yan mutan da Yahudu a sakamakon sabawa annabi, to kuma sai Allah ya hana su haɗin kai a tsakaninsu. Shi ne fahimta wallahu fa innama hum fi shiqaq. Wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id, mutanen annabi Lutu ba nesa suke da ku ba. Me yake nufi ba nesa da suke da ku ba? Ko dai ba nesa suke da ku ba ta fuskar zamani, zamaninsu shi ne ƙarshe sannan kuma ku. Wannan zai nuna mana a tarihance daga mutanen annabi Lutu kuma wato waɗanda suka biyo baya su ne mutanen birnin Madina cikin mutanen da ake tura musu da manzanni. Ko kuma wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id, biranen da mutanen annabi Lutu suka zauna aka hallakar da garin ba ne su yake da garin ku ba, sai zanto nan gurin wato kurbul makan, ko dai kurbul makan ko kurbul zaman, an gane ku? Ko wani ɗaya daga cikin biyu kuma wato ayar tana iya ɗaukar ma'anarsa. واستغفروا ربكم كنمي استغفاري كنمي غفران ubangijinku thumma tubu ilayhi kuma kutuba zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai jin kai ne wadud sannan mai kauna ne ga mutanen da suka zama masu tuba daidai ki da inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ya ubangiji da tuba sannan sun fanta Allah da rahama da kuma wadud wato soyayya ko kauna Allah na kaunar bayi da suka tuba zuwa gare shi.
Yeah. وكاذبه وانتبهوا إني معكم رقيب
ويا قوم بحيتي يا قوم متانينا اعملوا على مكانتكم كجيكو يأيكمكو على مكانتكم أكن يدكو كساميئيكو ko ala halatikum akan halin da kuke ciki ku je ku aikata duk abin da kuke so inni amil ni ma ku rabu da ni in aikata duk abin da nake so dide yake da fadin Allah ta'ala lakum dinukum waliy dini inni bari'un mimma ta'budun wa antum bari'una mimma a'bud wato yanzu kenan tunda dai na isar ba ku ji ba ku je ku yi naku ne ma in yi nawa da karshe ubangiji zai yanke hukunci tsakanin da ku sawfa ta'lamuna da sannan za ku gane man yatihi azabu yakhudhihi wane ne azabar da za ta kunyatar da shi za ta zo masa wa man huwa kadhib wane ne makadaici tsakanin ne da ku duk wannan labarin zai zo nan gaba wartaqibu ku dai ku yi zaman jira min almuraqaba kikina zaman jira inni ma'akum raqib ni ma ina zaman dako ina zaman jira tare da ku na abin da zai faru na azabar ubangiji in ta zo ta sauka sai a gane waye mai karya wani ne ko mai gaskiya
walamma jaa amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhati allazina zalamu وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا يَعِنْدَ الْأَمَرِ مُيَزُ نَهَلَّكَ مُتَانًا بِرْنًا مَدْيَنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا sai muka samar da annabi Shu'aibu muka tsirar da shi wallazina amanu ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi mun samar da su ne bi rahmatin minna saboda wata rahama ta musamman daga gare mu wa akhadhati allazina zalamu as-sayhatu sai wato wata irin tsawa ta kama az-zalimai wato mutanen sa kenan fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim jathimin suna halakakku a cikin garinsu ko a cikin gidajensu shi ne jazimina bi mana halka mauta halakakku matattuwa ka suka wayi gari a sakamakon tsawa guda ɗaya akhadhati allazina zalamu as-sayha anan haka Allah ce sayha amma a cikin suratul a'raf ya ce radfa akhadhatuhum ar-radfatu fa asbahu fi darihim jathimin allazina kadzabu shu'aiban ka'an lam yaghnu fiha allazina kadzabu shu'aiban kanu hum al-khasirin amma suratul shu'ara ta ce fa akhadhahum adhabu yawmin dhulla innahu kana adhabu yawmin aqim to ya ran al-amri guda akhadhatuhum as-sayha akhadhatuhum ar-radfa akhadhahum adhabu yawmin dhulla yawmin dhulla yinin da aka wayi gari da girgije wanda ya rufe sasannin sama har ba ka da nuna shine dhulla din azabar wani yini da girgije ta zaki musu ko ta kama su ko ka ce akhadhatu allazina zalamu as-sayha tsawa ta kama su ko akhadhatuhum ar-radfa girgizan kasa ta kama su to shi ne aka ce duka ko Allah ya haɗa musu sai dai an san gurin kowane jerin ayoyi jerin gwanin ayoyin ya dace a kawo lafazin da aka kawo a wurin a san cikin suratul a'raf sun faɗi maganar da ta dace a kawo radifa ne domin suka ce lan nukhrijan naka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina yanzu fa alfarin garin nan su ne za ka kori baku lan nukhrijan naka ya shu'aib za mu fitar da kai ya kai shu'aib wallazina amanu ma'aka kai da wanda suka yi imani tare da kai mun karyata daga garin mu to tunda suna kare ka sani Allah ce fa aqadathum ar-radfatu sai girgizan kasa ta zo ba garin suke alfahari ba sai aka girgiza garin amma a nan gurin kuwa bakar magana suka faɗa ba annabi tunda magana ta suke suna bukatan a yi musu tsawa a ladar da su a ce ladar kunya yana bukatar ga masa tsawa da haka ana zallatai fa akaratul ladina zalamu wa akaratul ladina zalamu sayhat wato kan mun aka yi musu tsawa cewa na da kuma shi kenan an gane ku a kan gurin kuwa tunda an ce a kaza mu azabu yawmiz zulma azaba ta yi ne mai girgije ai kan gurin sun ne mu rufto musu sama ne fa askis alaina kifatan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin rufto mana sama ne ta gado kanmu inda na sike sabon ba ku kasan samaniya girgin ne za a zo da shi na azaba ran da gaban saman da shi sa ko ina an kawo abin da ya dace a cikin jerin ayoyi duka waɗannan dangogin azaba guda uku aka hada musu a yini guda suka yi da rijiyar dina an ce ku ka annam yazna fiha kai sa ce bu sarari da ajirnin su Allah ya ce ala ku saulala bu'dan li madyana ne san ta zama ta tabbata ga mutanen birnin madyana kama ba idan samud kamar yadda samudawa suka yi nisa da jinkan ubangiji da Allah tallace
wa laqad arsalna musa bi ayatina wa إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة منظور أن موسى عليه السلام بآية وسلطان مبين بهجة مبينة دليل مبين لكينون قسكي أبن دعك تولوش لكي زوى غمامك تولوش إلى فرعون yazuwa ga fir'auna wa malaihi tare da yan tawagarsa da suka bi shi akan abin da yake kai fattabu amra fir'aun wa sun bi umarnin fir'auna sun bi sha'anin fir'auna sai kyale abin da annabi Musa ya zo da shi Allah ce wa ma amru fir'auna bi rashid ai amru fir'auna ba kin fatsi ba ne ba a shirye yake ba dan yin da yi da ya tauri ba ma'ana bai kamata a ce sun bi shi ba sun kyale annabi Musa alaihi salam
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
يقدم قومه يوم القيامة فرعون زي جادوراً متعنيفة أرانا تاسي كياما فأوردهم النار حلي زي جنجلر دسو يشيدر دسو سيكي متع شي زي جادور دسو يوتي دبا حتى قوان سو قبل فلا شي زي جامتا ننفة أرانا تاسي كياما أدر تاسي توتا سرس دبو تسنا بيلي وبسة الورد المورود كل دا الورد مغنجلا المورود وانده دا أغنجلا مكا اندي هزتو ورسيني ورسيني كده متع تلسي Allah ce wa utbi'u fi hadhihi lahnatan a cikin wannan gidan an bi shi da lahanta abin da yake nufi da wannan gidan duniya wa yawmal qiyama haka a can ma na fara an bi shi da lahanta a nan gurin ba a sarrafa sunan duniya ba amma kafar annabi wa annabi hu an sarrafa an fito fili an fara sunan duniya wa utbi'u fi hadhihi dunya lahnatan wa yawmal qiyama ala inna adan kafaru rabbahum ala hudan li adan kamhu amma nan da aka ce wa utbi'u fi hadhihi ba ta an kawo a duniya ba tunda an faɗa maka ita a baya an gane ku kamar yadda nan wurin wajen shahidu aka ce wa akhadat alladhina zalamu sayhatu amma wajen zalimu wa akhadat alladhina zalamu sayhatu nan an kawo ta wata ne can ba a kawo ba wadda da kawo ta nan sai ka ale ta nan ka sa a can wurin ta fuskar ma'ana ba wai ka rubuta ta ba Qur'ani ta fuskar ma'ana ko da su nuna maka cewa a sayhatu التأنيث من المجازي ليس تأنيثا حقيقيا إذا كان التأنيث مجازيا جاز في سبيله أن تأتي بالتاء وتجعل لا تأتي بها ده هذا الوقت بالتأنيث إذا أنت غير حقيقي مجازي بل ليس كاكاو تابات كم في إلنسا كاي كاوتا كاي كن كاوتا ده هذا القرآن يزود اللغة قدامي تلتن سبو ده القرآن يامام يكون لنبون العربي وأتبعوا في هذه لأنة يوم القيامة a nan gidan duniya an bi su da la'anta haka a lahira ma an bi su da la'anta la'anta ko shi ne nisantar da su daga rama ko jin kai bisar rifdul marfud bisar rifdu tun da abin kyauta al marfudu wanda aka bayar da shi kyauta da rasu kyauta ce mummunar kyauta aka ba su asalin al rifdu shi ne kyauta an gane ko kamar don jin kitawa wannan to bi halalat talahi wa nasu bi halalat
san ba zuwa a nan Allah ya kike ba suka ce dace innaka la antul alimur rashid suka ce nan dai kai ne shi ka alimu ne shi ka amma shi kuma kai ne kaza sai amma ga ta sai Allah ya kike ne shi ba to su ma can ka wata ta ce maka wa duk innaka antul alimur karim yo ina da karam wa ta kuma ta ina da alimur ta kuma ta amma ya ce duk innaka antul azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun kalla zin da ilgili ubangiji ke yi musu sakamakon ilgilin da suka yi wannan gawa sai a mayar mayar da kamar da ni da irin wanda ilgilin abubakar ba wa ya ce mutum kai ai karimi ne mai girma ne mai alin girma ne alhaji ne kai ma bori bayan da kina cikin mutane ke faɗa musu wannan magana dan ki ta kai cikin wannan kalma kamar da yake nan dandanan mutane an gane ko bisar rizqul marfud ma'ana kyauta wadda take barbarwa tun da yake inda zai ta zanto kyauta ce kala hanta
sai ce ta in anfa'atu huwa naqsuhu 'alayka minha qawlun wa asid
zalika min anba'i al-qura abin da ya gabata a baya labaru ne na alqaryatu da suka gabata kissoshi na annabawa daga alqarya daban-daban nakussuhu alayka muke kissanta maka su muke labarta maka su minha daga cikin bayanan da aka halaka da dukkan mutane qa'iman akwai ginin da har yanzu yana tsaye wa asid akwai ginin da ya rushe ba mu shi kada yi wadanda aka halakar adawa ita ake yi ba za a halakar da garin gaba daya wata yan bar sauran ginin da ya zama wannan daga wanda ya zo baya fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika nafsu alqawm almujrimin wa laqad makkannahum fi ma lam nakkannahum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ولقد آلتنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نذرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وبنجي يا ترى ودن سمينا هم الروسي ودن سمينا دن سمى وأدي وندي روسي دن أنا ما أتنا من قدام قدن دم يجيني يجيني ومن يجينا دي تيكاشي ويا روسي قوم يجيني شماء وروسي دم يجينا الألباني والمبني يلينا موجود الموجود sauran kuma da sha ce don ka gani a nuna maka izina shi ne min ha ƙa'imin wasi da cikin su akwai garin da ke tsaye akwai garin da an riga an kife shi gaba ɗaya babu shi
وَكَانَ رَبُّكَ إِذَا أَرَادَ الْقُرَى
Allah na kara masa lafiya yana ba shi kuɗi ya fita harkokin sa na kasuwanci ka ga ya samu jira ga wannan sallah kai yana kiyaye shi ya Allah ya yi zalimi shako shako hatta idza akhadahu ya yi haka da har zuwa lokacin da in ya rike shi lam yuflithu ba zai iya kubuce ma Allah ba ko kuma Allah na masa jinki ko da yanzu wato yanzu sai zan to na masa ilma ma'ana yana dakatar da rayuwarsa ko da yanzu wato duk ma'ana sa daya bayan mun ga wannan mutum da kuma makara sannan sai ka ga wannan haya wa kadalika aqad rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alim shadid sai Allah ya ce
inna lidhalika يوم يأتي لا تكلم نفس إلا
dawwamar sammai da kuma ƙasai. Me yake nufi da iyakacin dawwamar ƙasai da kuma sammai? An yi sauran da sanadin ba ta dawwama, wannan sanadin ma ba ta dawwama. Domin yin sama'un shakkat wa azirin rabbi ha fautar wa izin arju muddin wa ana kadma fiha wa takallat. Ai, a ran tashin kiyama ba wannan kamar ba wannan ƙasar. To, duk da za ce za ta dawwama a cikin wuta irin dawwamar sammai da ƙasai, bayan ko sammai da ƙasai ba madawwama ba ne ba. Shi da suka ce idan mutum bai yi maka wannan tambayar kana da amsoshin da za ka bar shi, ta tsaye da shi sai ka ce da shi an fito da wannan magana ne a tsarin da Larabawa suke magana. In suna so su ba da labarin dawwamar abu, sai su ce iyakacin dawwamar sammai da ƙasai, suna kwatanta abin da yake a duniyar su, abin da yake can lahira kuma Allah ne kaɗai ya san shi. A nan sun yi shi duniya sama da ƙasa madawwama ne, domin duk wanda ya tare su shi ne. Tun daga lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam akan ƙasa, saman nan ita ce sama kuma ƙasar ita ce ƙasar, ba a canja ta ba. Kaga abin da mai tsawo a irin lokaci namu, amma tsawo na lokaci na tashin kiyama wannan ba shi da iyaka. Don haka sai ake kwatanta mana da abin da muka sani don mu sa don ta hanyar sa mu dan haro kaɗan daga cikin masu abin da ba mu sani ba. Don nan tashin kiyama wani abu ne wanda ya wuce iyakacin gizin ɗan Adam, ya iyakaci sai a buga maka misali da duniyar ka. An ta kabar kokin nan don yin wadanda suka ce a samar ilin ta can kasar ma ilin ta can don tattan za a canza wata kasar da ya mutu fadda da ardu ga yin ardi wa samawat wa barzu lillahi wahid alqahar. Na mu da za a canza wata kasar da ba wannan ba, a canza wata kasar mai din da ba wannan ba, ta dai akwai sama akwai kasa. To kenan da aka ce madawwama ne a cikin wuta iyakacin dawwamar sama da kasa. To dawwamar sama da kasa din ta can lahira ba ta nan gurin ba. Don ganin wurin za ta kare, ta san ko idan mutum ta suke yamma kasar madawwamiyar ce ba ta karewa, kasar ma madawwamiyar ce ba ta karewa. Ina ba za a fahimta wannan an ta ce mai ƙarfi, akwai waɗansu amsoshin da ba wannan ba, amma za mu takaita a kan wannan. Sai kuma Allah sai in sa ma sha a rabbuk, sai dai abin da Ubangijin ka ya so. Yanzu Ubangiji zai so ya fitar da su kenan daga cikin wuta ya kai su aljanna. Wannan kawai za su iya samun wannan amfanin wannan istisna'in shi ne illa ma sha a rabbuk, sai waɗanda Ubangiji ya so, ma'ana wanda ceton mai ceto zai gaske su. Su ne kamar musulmai masu ayyukan saƙo wanda Allah ya kama su da azaba cikin wuta, to su ba ma dawwama cikin ta, dawwama ta dindindin, suna zama ne ya zuwa lokacin da Allah zai fito da su, ya zuwa lokacin da ceton mai ceto zai amfanar da su a fito da su. Amma duk wanda ya mutu ko ba a matsayin mu ne ba, ba a matsayin musulmi ba, to shi ma da wata samawatu al-ardu ne, wannan ba wani istisna'i a bayansa. Da haka illa ma sha a rabbuk, wannan istisna'i yana amfani ne a kan usatul mu'minina, masu sako cikin mu ne, su ne za a ce zuwa lokacin da Allah ya so ya fito da su, amma kafirai ba maganar fita. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, lalle Ubangijinka mai aikata abin da yake so ne, ba wanda ya ce tsoma masa baki a cikin harkokinsa.
Amman ladina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ataa'an ghayra majdud.
Wa amman ladina su'idu, amma waɗanda ko aka arzuta su suka samu sa'ada fa fil jannati, da su wannan suna cikin aljanna, Allah ta mu cikin su. Khalidina fiha, su ma madawwama ne a cikin ta, ma damatis samawati wal ardu, iyakacin dawwamar sammai da ƙasai irin na can, kaga ba ku dake ba. Illa ma sha'a rabbuk, sai abinda Ubangijin ka ya so, to nan gurin kuma za mu samu matsala kenan. Illa ma sha'a rabbuk, akwai wanda za a sa shi aljanna ne kuma a fito da shi? To shi ne sai malama suka ce wannan istisna'in a nan gurin ana magana ne akan wanda aka zartar zai shiga aljanna, wanda ba zai shiga wuta ba. To duk da haka ai zai tsaya a gaban Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, duk da haka zai tsaya a gaban Allah wajen awan ayyuka, duk da haka zai tsaya wajen awan sirati, duk da haka zai tsaya wajen kaza. Ayyukan nan da za a gama na kiyama kafin ya shiga, to su ne ma sha'a rabbuka din. To zai je ya shiga ciki ne dawwama da nan din a cikin aljanna. Amma illa ma sha'a rabbuk, ma'ana ka kalli shi wannan aljanna ne, illa ma sha'a rabbuk, sai ka ga da Allah ya so na fata mata lokaci da za a yi wajen bincike ayyuka, wajen hawa juna, akwai lokacin za a kawo ma ana rufin mai hankali, akwai lokacin za a kawo mun kuma ana nufin mara hankali ne. An gane ku? To don saboda haka dai ba wani bambanci a tsakaninsu, wannan dai shi ne ma'anar nufin Allah ta ba an tsira ba duhu. A kan wannan baiwar wata kyautar da za a yi amal da ta ghaira madudu ba mai yankewa ba. In an shiga an shiga kenan.
فلما خلقوا فيه من ريح مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء كو أنا ما ترك شكا دنجن إذا عند وطن نزك بوتاوا أنا نون وانا هؤلاء أنا ندين كافر أمك وانا تقدام إذا النبي ترك شكا دنجن إذا روسي وقولا لا تور أبن نزك بوتاوا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل با أبن ديسا تكي أمنا بوتا تجدن كوي إيا يسميوا وانا أبن بوتا هذا أما بدفنا دفنجة با بدفنا دلليلي با
da faɗa ta cewa wa in kullun lamma jami'ul ladina muhdarun dukkan bani adam a bankasa sai an halarto mana sunan gaban mu inji Allah a ranar tashin kiyama. Idan an halarto da su kuma Ubangiji cika musu sakamakon ayyukansu, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun innahu bima ya'maluna khabir. Lalle Allah ta'ala masani ne dangane da abinda suke aikatawa, ko me babu labari ne dangane da abinda suke aikatawa.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
فاستقم كما أمرت كديديتو كمر يدعك أمرتك وأن مدنة زواج عن النبي صلى الله عليه وسلم دقوم قوة نتايا تكم بيانك هل يزوار نتاشن كيما ka daidaita irin tsarin da Allah ya umarce ka, yana yi bari na bari, wa man taba ma'aka, haka dukkan wanda ya tuba tare da kai, mana wanda ya dawo kan tafarkin gaskiya ya bi shiriyarka, shi ma haka ake so ya daidaito yadda Allah ya umarce shi. Wala tatghaw, kada ku yi shishigi, shine atghawa, kar ku ketare iyakoki, kar ku ketare dokokin Allah. Innahu bima ya'maluna basir, shi Allah ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa, kar ku dauka baya gani.
Wala tawkanu ila allazina zalamu fatamassakunna wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun.
Wala tarkanu ila allazina zalamu, kada ka karkata ya zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu. Fatamassakumun nar, kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu don sai wuta ta shafe ku. Abinda ake nufi, mutanen da suka saba ma Allah ko suke cikin sabonsa, ku daina taimaka musu cikin harkokinsu na sabo, ku daina zama tare da su. Inda hali ku yi hijira, ku kauracewa garin da ake sabo zuwa garin da ba a sabo. Idan duk garuruka sun yi tarayya cikin cewa ana sabo, ku yi hijira zuwa garin da ake da sauki wajen sako sama da wanda ake yin sako da yawa, domin zaman ku tare da masu bujire ma Allah, masu kangare masa, ana jin tsoron wannan ya sa fushin Allah kuma ya shafe ku. An gane ku? Wa ma lakum min dunillahi min awliya, ba ku da wani koma bayan Allah min awliya, wani wanda yake wali ko wanda zai ji bincin lamarinku ya hana azaba zuwa gare ku. Summa la tunsarun, sannan ku ba za a taimake ku ba in kun zauna tare da waɗanda suka yi zalunci. Wannan ana magana ga mammane, in suna garin da ba su da ƴancin addininsu, to wajibi ne su yi hijira zuwa garin da za su sami ƴancin addininsu da bautata ma Allah yadda ya kamata. Ana magana ga aboki da yake da abokanai waɗanda suke masu saban Ubangiji, ya yi iyakacin ƙoƙarinsu ya ga ya yanke alaƙarsu ta a gansu yau da gobe. In kina da kawa mai saban Ubangiji, ki iyakacin kokarin ki kiga ko dai kimata wazi ta daina, don ka wancan ku ya dole, ko kuma ya kasance kin canja wata kawa ta gari. Baiwar Allah, mu'mina qanita ta'iba abida sa'iha, ki samu ta gari wanda zaki rike ya kasance ita ce kawarki. Saboda abinda suke cewa wai anil mar'i la tas'al fa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaktaki. In ma kana neman mutum baka san shi ba, karka ce sai ya zo da kanshi ka tambaye kai ne wa, nemi abokanansa. In abokanansa mutanen kirki ne, ya zama na kirki. In abokanansa mutanen banza ne, to za mu ce ta ife mu je mu. Saboda haka kar ma ka sha neman wahalar neman sa. Idan an ce ina sa in san wani, ka ce aiko ban san shi ba, kana ce sai ya zo da kansa, ce to wa kawo mun abokanansa, sai ka kalle su irin tsarin da yake kai ka hukunta wancan abokin a haka. An gane ku? Da haka ba a yadda ba ka taro mai sako zuwa gare ka ta kowace fuskar taimakawa. Ka taro mutumin da yake mai saba ma Allah, mai bujire ma Ubangiji, a don ku taro kullum kuna kasawa da shi. Wannan ba a yadda da wannan ba. Shine wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Allah ya ce ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tansaru. Sai ce
wa aqimus salata tarafay nahar wa zulfan min al-layl وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وأقم الصلاة aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah tarafayin nahari a gefa guda biyu na yini. Gefen yini na farko shine sallan asubahi kenan kafin alfajir, bayan ketawan alfajir kafin rana ta abin nan ta fito. An gane ko? Gefen yini na biyu shine bayan rana ta bar tsakiya, kaga la'asar kenan da kuma azhar da la'asar kenan. Shine aqimus salata, ka tsayar da sallah tarafayin nahari a gefa guda biyu na yini, wa zulafan min al-layl, da kuma wani bangare na dare, kaga magriba da isha'i kenan tunda ana yin su a bangare na dare. Wannan gaba ɗaya kenan ayar ta haɗe lokutan sallah guda biyar. Daidai yake da aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah ce innal hasanati, lalle kyawawan ayyuka irin wanda ibad, irin wanda shari'a ta tsara kai, kamar sallah ta farilla da nafila, kamar yin alwala, kamar zakka, kamar azumi na farilla da nafila, kamar sadaka, dukkan dai wani dangi daga cikin dangogin ayyuka na gari, yuzhibna sayyi'at, suna rushe munanan ayyukan da kai. Ma'ana idan kana da aikin sabo sai ka zo kana aikin kirki na gari, sai wannan aikin sabon ya rinka, wannan aikin kirki ya rinka cinye zunubin na wancan aikin mummunan da kai a baya. Wannan akwai hadisi akan haka wanda karbo daga Abiliyasar, Abiliyasar ibn Amr kala, yake cewa atat umra'atun, shi wannan bawan Allah mai suna Abiliyasar ibn Amr, wata mace ta zo wajensa, wa zawjuha kad ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi ba'thin, mijin wannan matar annabi ya aike shi ya tura shi cikin wata runduna zuwa wani gari, ko yaki, ko dai wata biyan bukata, ko isar da sakon musulunci. Wato mijinta baya nan kenan. Fa qalat lahu, sai ta ce da shi, bi'ini bi dirhamin tamra, ga dirhamina bani da bilo. Qala Abiliyasar, yace fa qultu laha, sai na ce da ita, yace wajibatni, bayan na ga lalle matar ta bani sha'awa ta burge ni, sai na ce da ita inna fil bayti tamran atyab min hadha, ai akwai wani dabino a gida yafi wannan kyau, da za mu je gida ki karbo wancan na gida da yafi. Fantalaqa biha, sai ya tafi da ita gidansa. Faghamazaha wa qabbalaha, yayi dukkan wasa da mutum zai iya yi da mace don dauke ma kansa kiyawa, amma bai kusance ta ba, bai aikata zina da ita ba, amma duk wani wasa da mutum zai zama ta dauke masa kiyawa yayi. Fafazi'a, daga baya kuma sai ya tsorata dangane da sabon da yayi. Thumma kharaja, sannan sai ya fito daga gida. Falaqiya Abu Bakr, ya gamu da Abu Bakr Siddiq. Faqala lahu, yace da shi halaktu, yace na halaka ya Abu Bakr, na halaka, wannan shine nadama da ake samu mu ne idan ya tafi. Qala Abu Bakr, sai da shi ma sha'anuka, menene ya same ka kike cewa ka halaka? Fa qassa alaihi amrahu, sai ya baiwa Abu Bakr labarin abin da ya faru. Wa qala lahu hal li min tauba, yace shin ko idan na tuba Allah zai karba ma? Yanzu idan na yi istighfari na nemi Allah ya yafe min, zai yafe min kuwa? Qala na'am, Abu Bakr yace kwarai, tub wa la ta'ud wa la tukhbiranna ahada, yace ka tuba, kada ka sake yin abin, kuma kar ka biyo kowa labari. Kun ga wannan sai zama shahid akan maganar mu ta shekaran jiya ko shekaran jiya waccan, da muke cewa aikin sabo mummuni ba a son ya bayyana shi, dan kar ka bayar da mummunan samfuri, kar ka zanto abin koyi. Kaga sai yace ka tuba tsakaninka da Allah, kada ka biyo kowa labari. An gane ko? Thumma talaka, wannan mutum da bai hakura ba, sai ya tafi hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, har ya je wurin annabi da mutum ya tabbata gare shi. Fa qassa alaihi, ya labarta ma annabi labarin abin da ya samu kansa ciki. Fa qala, sai annabi ya ce, shi wannan mutum kai ya ce, khallafta rajulan min almuslimin ghaziyan fi sabilillah bi hadha, ya ce ya ma'aikin Allah, ka riga ka tura wani mutum fa, wato ya tafi, wato yaki dan daukar kalmar Allah subhanahu, wato annabi kai cewa wannan mutum, khallafta rajulan min almuslimin, yanzu kai zaka zanto halifan wani mutum daga cikin musulmai, wanda ya fita ghaziyan, yana yaki, yana yaki fi sabilillah, dan wato daukar kalmar Allah, kai zaka halifance shi, kai zaka meye gurbin sa a gidansa bi haza, da irin wannan mummunan aiki da kai? Ma'ana annabi ya nuna zargi gare shi, yace yanzu wannan shine abin da ya kamata kai kamar annabi ya faɗa a cikin wadansu hadisan falalar idan mutum ya tafi jihadi to ya kamata a taimaka ma iyalan gidansa da kayan abinci domin annabi yace wanda ya taimaka wa mai jihadi kamar yayi jihadi ne wanda bayan mai jihadi ya tafi jihadi sai ya dauki kayan abinci kai gidansa ko kayan bukatun yau da gobe kai gidansa dan Allah shi ma kaman yayi jihadi ne to kai a maimakon ka kai abinci kyauta a maimakon ka kai wani abu kyauta kuma kai sai ka mai gurma su da wannan mummunan aiki da kai annabi na ce masa haka kina an gane ko yace wa zanantu anni min ahlin nari da annabi ya wannan maganar kawai sai na dauka kawai na ma zama cikin yan wuta kenan yanzu annabi na zargin sa bai riga ya faɗi hukuncin da ke kansa ba wa anna allaha la yaghfiru li abada yace ne tsammanin ma Allah ba zai gafarta mun ba wa adraka anni nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sadda kansa yayi shiru bai ce da ni komai ba dan bai san ansar da zai bani ba shi dai haka wa abin da yake mun yanzu mutumin da ya tafi yaki haka ka halifance shi a cikin gidansa yanzu ihsanin da zaka yi masa kenan mutumin da ya tafi jihadi sai annabi ya shiru ya sadda kansa kasa bai sake tafiya komai ba hatta nazalat alaihi har sai da wannan aya ta sauka aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين wannan aya ta sauka cewa tsayar da salloli guda biyar lalle ayyuka na gari suna kore munana zalika abin nan da aka fada zikira an fada ne don ya zanto tunatarwa da wa'azi lizzakirina ga masu tuna Allah yace fa arsala ilayya nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da mutum tabbata gare shi ya aika cewa in zo sai na zo faqara'ahunna alayya sai ya karanta min waɗannan ayoyin a wata riwayar sai ya tambaye shi yace ya rasulullah ali hadhihi yanzu wannan ayar ni kadai ta shafa qala sai ne ce bal hiya liman amila biha min ummati ayar ta shafa dukkan wanda ya aiki da ita cikin al'umma ta har kiyama ta tsaya yanzu me ake nufi da wannan aya in ka hada da wannan hadisi idan kai mummunan laifi tsakaninka da ubangijinka abinda za ka yi ya kankare maka shi ka bi shi da kyakkyawan aiki ka yi nadama kuma ka yi kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya sa a yafe maka wancan mummunan laifin da kai shine innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lizzakirin sai Allah ya tabbata
wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin
wasbir kai hakuri wajen bin Allah ta'ala fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin lalle Allah ta'ala baya tozultar da ladan masu ihsani
falawla kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّ مَا أَتَيْنَا أَنْ سَامُوا أَتَيْنَا الْقَرْيَةُ دَسِكِ كَافِنْكُ الْقَرْيُ دَسِكِ كَافِنْكُ إِنَّ مَا أَتَيْنَا أَنْ سَامُوا قُلُوبَ بَقِيَّةٍ مَأْبُوتَا هِمَّة وَتَنْسِ إِرْغَوَا نَمُتَانَنْ كِرْكِ yanhauna anil fasadi fil ardi wadanda za su rinka hana fasadi a bankasa an gane ko illa qalila mimman anjayna minhum ai ba a samu irin wannan ba a al'ummar da suka gabata sai kadan mimman anjayna minhum daga cikin irin wanda muka samar da su abin da yake nufi wadancan sauran mutane da suka gabata da aka bada labarin sa ayoyin baya abin da yasa wannan barna kai kanta a cikin su ba a samu mataimaka annabawa ba ulu baqiyatin ba a samu waɗansu ragowa na mutanen kirki ba wanda za su taya annabi isar da manzanci wurare da an samu da a za mu ta gami waɗannan mutanen ba illa kalilan sai ɗan kaɗan ne aka samu wannan ɗan kaɗan ɗin kamar wanda aka samu daga cikin mutanen nan wanda aka hana su kamun kifi ranar asabar wanda Allah ya ce wa salihu anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fi sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون توسو أنسى هم سواء ذيكينسو وإذ قالت أمة منهم لما تئذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. To kaga an samu masu wa'azi kadan, to Allah na nufin ina ba a ce a dukkan al'umma da suka wuce an samu irin wannan quluba kayya din. Kamar nan mu ana zabular da mu, lalle a kowane gari a samu waɗansu gungun mutane da za su rinka wa'azi yan hauna anil fasadi fil ardi, wanda za su rinka hana fasadi a ban kasa. Duk wanda ya fasadi su same shi, su azance shi, su nasihance shi, mace ne ko namiji. Wanda ya kama su gan shi a gida, su je su gan shi a gida, su yi masa sallama, su ba shi girman da ya dace da shi irin wanda yake da shi, sannan su fadakar da shi laifinsa tare da nuna masa ƙauna. Wanda ya dace su yi masa wasiƙa, su yi masa wasiƙa. Wanda ya dace a ba shi kyauta na kasir, a ba shi kyautan kasir. Wanda ya dace a yi masa huduba a kan minbari, a yi masa huduba a kan minbari. Saboda mutane matakinsu daban-daban, ko matakin yi wa kowa wa'azi daban ne. Kuma aikin isar da wa'azi aiki ne da ke kan kowace al'umma, kowanne zai iya daidai shi. Ba lallai bane bai zanto zaka iya wa'azi ko hudubar juma'a ko gabatar da wata lakca ta addinin musulunci. Amma kana da mankudan kudi a cikin aljihunka wanda idan an yi wannan lakca ko wani wa'azi mai faɗakarwa daga wani malami wanda ka yarda da faɗakarwarsa cewa lallai tana da tasiri, ka je ka ɗauki wannan kaset ɗin ka ce a buga ma shi guda goma ko a buga ma shi guda sha biyar, ka rarrabawa waɗanda kake ganin suna buƙatar shirya cikin abokananka ko maƙotanka. Muna zuwa aikin Hajji mu gani, muna zuwa aikin Umara mu gani, duk muna zuwa mu gani. Mai kuɗi ne a tajiri zai zo samu malami ya ce da shi cikin kaset da ka taɓa yi akan abu kaza akan abu kaza, wanne ne kake ganin yana da kyau mutane su faɗaku ko kuma su mallake shi. Kamar idan ya andace lokacin aikin Hajji ya ce kana da wata lakka da kai a lokacin aikin Hajji, to a bayar da wannan kasa din. Idan aka bayar da kasa din, sai wannan mai arziki zai je wurin masu sayar da kasa, sai ya ce a buga masa shi 20,000. Idan aka buga 20,000, ya zo sake samun wani malami ya ce yana so ka ɗanyi min wani ɗan handa out karami akan aikin Hajji mai shafi 40, 30, 50. Idan aka yi shi kuma ya ɗauki nauyin bugawa, printing da komai zai a buga shi. Idan aka buga zai haɗa da kasa ɗin wannan da wannan littafin, sai a linke a cikin wata 'yan leda mai ban kaye da kyau, sai a rinka rabawa na cewa special gift, kyauta ta musamman zuwa ga alhazai, zuwa ga masu umara. Kana sauka a jirgi ana baka kyauta, ba gwamnati ce ba, masu arziki ne, 'yan uwanka suka yi, kai ma ya kamata a ce kana wannan a gare ka. Kuma wani abin mamaki shi ne, akwai wani malaminmu da yake bamu labari lokacin muna Madina. Yace tasirin irin wannan kasir na addini idan ka yaɗa shi zuwa ga wanda dan ba kowa ke zuwa wurin karatu ba. Yanzu adadin mu nan da muke karatu, adadin waɗanda za su je gidan sinima yan Najima kila sun fi mai yawa. Adadin waɗanda suke gidan dambe, adadin waɗanda suke zuwa stadium kallon bal, ba su da lokacin da za su saurari aya da ita Alƙur'ani. Sun fi mai yawa. Ko musulmi ne, muna buƙatan wannan adadin nasu mu haɗu da su don mu yi wa musulunci himma. Yace wannan ya tunata min da wani abu, akwai wani kasir guda biyu da aka yi, ɗaya akan maganan tashin kiyama, na biyu akan maganan tuba da hanyoyin da bawa zai bi don ya tuba daga sabo, hanyoyin da zai bi don ya ci nasara akan shaitan. Yace da aka yi wannan kasir ɗin, sai wani attajiri ya ɗauka sai ya buga su 20,000, 30,000 yake rabawa kyauta. Yace wani adadi ya zo ga hannuna, sai na samu wani saurayi a unguwarmu, yace ba ya da aiki sai shan taba da sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake, sallah ba ya yi guda biyar, amma kuma musulmi ne. Yace sai samu kasadin nan guda biyu, ɗaya magana akan tashin kiyama, ɗaya magana akan tuba. Yace sai na je gidansa na bubbuga masa kofa ya buɗe mu, nace ni babanka da yau na yi niyyar kawo maka ziyara a matsayinka na muna unguwa ɗaya. Wannan saurayin ya yi mamaki a ce wannan malamin addinin musulunci ya kawo masa ziyara haka. Yace ni ka kawo ziyara? Ce eh, kai na kawo ziyara. Bakonka ne, sai dai kuma ba za ka karfe ni ba, kana da dama ka bani wani lokaci. Ya ce kunya ta yana shi dole ya karfe ni. Da ya karfe ni suka zo na sama firar suka yi firar minti 10, minti 15, dole firar ba za ta yi tsawo ba. Tunda shi wannan yaren da yake hira da shi daban, wancan kuma yaren da yake hira da shi daban. Wannan yaren masu zikiri masu salatin annabi ne. Ina ake wa'azi? Daga ina take masallaci? Ina za ka masallaci? Ina take makaranta? Ina za ka makaranta? Daga ina makaranta me kake karatu? Wancan kuwa ɗan kake me ne? Kaga ba za su daɗe suna yi ba. Yace to na farka lafiya, sai an jima, amma ga wata kyauta da na zo maka da ita. Sai ba shi kyautar kasar guda biyu, ɗaya magana akan tashin kiyama, ɗaya magana akan tuba. Ana nan sai tafiya ta kama shirin nan daga Madina zai je Riyadh a mota shi kaɗai, kuma tafiya kawar ta bi kilomita 1000. Saboda haka abinda yake cika mota jirgi shine kasa na kada kada waje-waje kala-kala, ya kwaso kasa din sai cika sai guda ga kwalin sigari din sa guda biyu na zuka yana tuka mota sa, ya sa wannan kida har yi jirgin kada-kada. Sai ce to mun dai sa wannan muji wannan su ko masu addinin nan me suke ji ne wai, me yake burge su? Sai dauki wannan maganar tashin kiyama ya sa yana tafiya yana jin maganar tashin kiyama, yana tafiya yana maganar tana shigarsa a hankali tamfar yadda barci ke sace mutum. Yace bai an karba ya biya ka bukansa cikin wani hali kamar aran da aka haife shi da wannan kasafin ya kare, sai kuma ya sa da tuba. A can da ya daina tsammani ya dauka tun da ji wancan kasafin kila shi dan wuta ne kadai. To da aka zauna maganar tuba, sai kuma ake faɗin falalan tuba da hanyoyin tuba, sai ya biya ka rai zuwan Riyad ke da wuya ba inda ya zarce aran nan sai masallaci. Wannan ita ce rana ta farko ta tarihinsa da ya ci gaba da halartar jam'i kuma daga ita bai daina ba. To wannan idan kace sai ya zo masallaci ya ji ba zai zo ba da wannan lokacin, amma kaga kasafin din da aka ba shi ya amfane shi. To shi yasa a kasashe daban-daban ake samun irin wannan, kaga hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, jam'iyyatul birri, sundukul birri, jam'iyya khairiyya, duk waɗannan mutane ne ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ilimin zamani suke haɗuwa su ce wani irin hidima mu ma za mu yi wa addinin, wani irin taimakawa za mu yi idan sautin liman baya kaiwa ba mu mu isar masa. Idan ya zanto sautin bai wa'azi baya kaiwa ba akwai wanda zai isar ba? Akwai wanda zai isar, akwai wanda yake da ikon da zai littafi baya da halin bugawa, wani kuma kai kana da halin bugawa ko littafi nawa ake so. To duk waɗannan sai sun yi tarayya su ne za su zanto ulubaqiyatan yanhauna anil fasadi fil ardi. Dole sai an samu waɗannan kafin gyara ya samu a kowane gari a kowace nahiya. To shine Allah ce da an samu wannan ada da abun bai yi faci ba illa qalilan mimman anjayna minhum, sai kaɗan daga cikin irin wanda muka samar da su. Allah ya ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi, waɗanda suka zalunci kawunan su sun bibici ne abinda aka nimantar da su da shi a gidan duniya. Wa kanu mujrimin, sai suka kasance suna masu manyan laifuka.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وما كان ربك ليهلك القرى وبنجدي بيزنتم بهلكة القريوبة بظلم ata dan kawai zalunci wa ahluha muslihun, alhalin mutanen wannan gari suna yunkurin kawo gyara. Ma'ana ba da mutane sun yi laifi za a kama su da azaba ba, in dai akwai masu son kawo gyara a ciki to za a yi jinkirin azaba kenan. Ko kuma ma kana rabbuka liyulkal qura bi zulmin, Allah baya halakar da alqarya ta hanyar ya zalunci ta shi da karan kansa ba ta yi komai, baya halakar da ita. Wa ahluha muslihun, alhalin ma'abuta garin wannan masu son kawo gyara ne. Malami ke cewa a nan gurin Allah bai ce ba wa ahluha salihuna, akwai bambanci tsakanin as-salih da al-muslih. As-salih mutumin da ya gyara kansa bai damu da kowa ba, al-muslih mutumin da ya gyara kansa kuma yake son ya gyara wani. To wanda ya gyara kansa yake yunkurin ya gyara wani, irin wannan su suke hana musiba ta sauka a gari, gwargwadon yawan su, gwargwadon yadda za su magance faruwar musiba a gari. Amma dan an samu masu sulaha komin yawan su, matukar sun kyale ana barna ba su hanawa, ai salaha su kadai ta shafa. Allah ko yace wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Allah ce walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya ga dama, la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da ma ya mayar da al'umma ta zanto guda daya. Wala yazaluna mukhtalifina, amma ba za su gushe ba suna sabani, illa man rahima rabbuk, sai wanda ubangijinka ya ji kansu. Ma'ana sabani dai haka za su yi ta yi, don haka Yahudu suka kasu kashi 71, Nasara ƴan Mishan kashi 72, al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su kasu kashi 73, kuma annabi yake dukkanin su ƴan wuta ne sai kashi daya. Sahabbai suka tambaye shi wani kaso ne wanda ba zai shiga wuta ba, yace ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa sahabi, wanda suke akan kwatankwacin abinda nake kai yau ni da sahabbai na. To shine ma'anar wala yazaluna mukhtalifina, ba za su gushe ba suna sabani, tunda Allah ya ce da ma za a rarrabu da ku illa man rahim rabbuk, sai wanda ubangijin kai jikan su. Su wane ne wadanda ubangiji jikan su? Irin wanda za su kasance akan irin abin da annabi yake kai shi da sahabbansa. Sai Allah ce walizalika khalaqahum, domin haka ne ya halicce su. Zalika din nan lamiri yana koma zuwa ga menene wannan ismul ishara? Shin ya halicci mutane domin sabani? Wadansu malaman suka ce haka. Idan Allah ya halicci mutane domin sabani, ai ko ba zai zarge su ba dan sun yi? Dan ya hada su sabani. Yana ce wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. To lalle ba dan sabani bai halicce su kenan. Sai dai walizalika khalaqahum, dan saboda rahama ita ubangiji ya halicce su. Ya halicce su din yi musu rahama, sai dai in sun ki. Ina fata an fahimta. Ko kuma walizalika khalaqahum, ubangiji ya halicce su kashi biyu, waɗansu kafirai waɗansu mummunai. Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, kamar yadda ya gabata, faminhum shaqiyyun wa sa'id, kamar yadda kuma yake cikin wata ayar, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Da haka shine walizalika khalaqahum. Wa tammat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta riga ta cika, la amla anna jahannama, da yace lallai wallahi sai na cika wutar jahannama, min aljinnati wan nasi ajma'in, da mutane da aljanu gaba daya sai ya cika jahannama, haka Allah yake. To wannan aya waɗansu suna kafa hujja da ita bisa ga cewa Allah ya alƙawarin cika wuta amma bai alƙawarin cika aljanna ba, dan saboda me suka ce nan ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. To abin da ya kawo wannan fahimtar rashin bin hadisi, lokacin da duk zaka zanto mai tafsiri ka rinka bin diddigin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba haka ba sai ka fasara aya ba daidai, sai sai Allah ya alƙawarin cika wuta bai alƙawarin cika aljanna ba. Wane ne baka wannan labarin? Ya yi alƙawarin har aljanna ba sai ya cika ta. Wa fi sahihayni an abi hurairata radiyallahu anhu, ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisi daga Abu Huraira, kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce ikhtasamat aljannatu wan nar, da wuta da aljanna sun yi musu da jayayya a tsakaninsu, sun tattauna. Faqalat aljannatu, sai aljanna ta ce ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa taqatuhum, me yasa ba wanda zai shige cika, ba wanda zai shiga ciki na, illa du'afa'un nas, sai masu rauni cikin mutane, talakkawa, wa taqatuhum, da kaskantattu cikin mutane, su ne suke shiga ciki na, aljanna suke ba da labari. Wato mawda ta cikin aljanna ba su da yawa, talakawa sun fi sayawa cikin aljanna. Wa qalatin naru, ita ko wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina, ni kan an fifita ni, rabon da aka bani shine masu girman kai. Wal mutajabbirina, masu tagawa da jabbiranci, mutum yana tafiya shi kadai yana kallon inuwarsa, yana canja tafiya shi kadai, ana magana yana rigina kafin ya ansa, haka kawai kai ba kowan kowa ba. Ka manta da abin da ya faru rashin lafiya ga wani ɗan wani halifa daga cikin halifatul bani al-Abbas, wani sarki wani malami ya sami zai masa wa'azi, ya shiru kake ji aka ba shi makwarwar ruwa ya sha, yace da a ce da kai za ka bayar da rabba, yanzu kana cikin jin kishirwa, a ce ba za a baka ruwan nan ka sha ba sai dai ka bayar da rabin mulkinka, za ka iya bayarwa? Yace wallahi dole in bayar, in kishirwa ta kai kishirwa, da in ban sha ruwa ba zan mutu, zan yi ta in ba da rabin mulkina. Yace to ka tara kuma ka sha ruwa kofi guda, sai aka ce kuma ruwan ba zai fito ba, sai kuma ka bayar da ɗaya rabin na mulki. Yace wallahi dole in bayar. A ce kawai ka kasa fitsari a yau, yi ni dai kawai ka shiga ban daki ka fito, ka shiga ka fito, ka kasa fitsari. A ce dole sai ka bar da abin da ka mallaka ko ya kai fanta ba sama, in mulki ne sai ka yanka ka ba wani. Yace wallahi zan bayar dole. Yace to ko Allah wadaran abin da fitsari ma ya fi shi. Inji wannan malami. To me ne girman kai wanda yau idan ka kasa yin bawali ka shiga cikin gari, bawali kawai sai kowa ya ji cewa wane ya kasa yin bawali. To da haka wuta take cewa an fifita ni, rabona masu girman kai da masu jabbiranci. Fa qala Allahu azza wa jalla lil janna, sai Allah ya ce mu aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u, ai ke rahama ta ce ina yin jin kai a gare da ke ga wanda naga dama. Wa qala lin nari, yace da wuta anti azabi antaqimu biki mimman asha'u, ke azaba ta ce da nike daukan fansa ga wanda suka saba mun cikin wanda naga dama. Wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha, kowace daga cikin ku sai an cika ta, shine mahallu shahidin. Fa ammal jannatu, amma ita aljanna, fala yazalu fiha fadlun, in mutane duk sun shiga cikin aljanna sai a samu rara, a samu ragowa na fili da fulotai a cikin aljanna wanda wani bai shiga ba, ginannu, hatta yunshi Allahu laha khalqan, sai Allah ya sake kafa wata sabuwar halitta din. An gane ku? Yaskunu fadlul aljanna, wanda za su zauna cikin aljanna a ragowar wurin da ba kowa. Wa amman naru, haka ita wuta, fala tazalu taqulu hal min mazid, ba za ta guse ba, ai ta jefa kafari tana cewa hal min mazid, hal min mazid, hatta yaba alaiha rabbul izzati qadaba, har sai ubangiji ya sanya kafarta, fa taqulu sai ta ce qattu 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 wa izzatuka, ma'ana ya wadatar ya wadatar ya wadatar. Yanzu kowace za a cika ta, wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira. Saboda haka dan ubangiji ya ambata abu kadai a cikin Qur'ani, baka ganta ka duba cikin sauran ayoyi babu, ka bincika cikin hadisi za ka ganta, dan shi ma hadisi wahayi ne, annabi baya furci sai akan san zuciya. Sai Allah ya ce
wa kunna naqsu alayka min anba'i rusul ma nuthbitu bihi fa'ada وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
وكلا نقص عليك هو نتيجة كان لهم موتان دسا قبات منا باك لاباري نيمين أنباء الرسل وان دي يكون سلا بارا مزني ما نثبت به فؤاد إلا بارا دغام قنتر درنك متبتا دزوتيرك كجيتي وائر توتر ودعيك مكا أنيما ودان سمك منتنك. وجاءك في هذه الحق اتكن wannan al'amari gaskiya ce ta zo maka, wa mau'izatun da kuma wa'azi, wa zikra da tunatarwa, lil mu'minin ga mu'minai.
Wa qul lil ladina la yu'minuna amanu ala makanatikum inni 'alimun inna 'alimun wa antadhiru inna muntadhiru.
Wa qul kafada lil ladina la yu'minuna, ga wadanda ba su yi imani ba, kace da su imalu ala makanatikum, ku je ku yi ta yin aiki akan siffar da kuke aiki akai, wanda kuke ganin ita ce daidai, inna amilun, mu ma mummune masu imani za mu yi aikin mu. Wantadhiru, sannan ku yi jira, me zai biyo baya na sakamako, inna muntadhirun, mu ma za mu yi jira mu ga abin da zai biyo baya.
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
ولله غيب السماوات والأرض, sanin gaibin da ke cikin sammai da ƙasa dun na Allah ne, wani wanda ba Allah ba ba yanda za a yi san gaibu, ko da annabawa ba sa sanin gaibu sai in Allah ya laikar da su ya sanar da su. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi iada illa man irtada min rasulin wa ilayhi yurja'u al-amru, kuma al'amari gaba daya yana komawa zuwa ga Allah, kulluhu gaba dayansa. Fa abuduhu ka bautata ma Allah ya kai bawa, wa tawakkal alayhi, kuma ka dogara ga Allah shi kadai, kar ka hada shi da wani, kar ka dogara da wani. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, lalle ubangijinka bai zanto ba mai gafala dangane da abin da kuke aikatawa. To, laifin dadi karewa, wannan shine karshen darasinmu na tafsiri na wannan shekara ta 1417. Bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai kuma yan Allah ya sake rayar da mu a ramadana mai zuwa idan Allah ya kai mu. Dukkan abinda muka faɗa na daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai, kuma ya bamu ikon aiki da shi. abinda muka yi na kuskure kuma Allah shi yafe mana, kuma Allah shi nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya duk inda take ya ba mu ikon kauce mata. Kuma anan nake son a madadi na da Malam Sa'id mai jambaki muke fatan alheri ga ƴan uwa waɗanda suke yunkurin ganin wannan tafsiri ya tabbata a kowace shekara ta hanyar shawarwarinsu, ta hanyar nuna bukatansu ta yin haka din, domin inda za mu zo wajen nan babu kowa cikin masu saurare, kila da ba lallai ne sai mun zo ba, amma ko da zuwa kai ka saurara wani taimako ne ka bayar na cin nasarar wannan darasi. Muna fatan gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada, kuma Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Yanzu kuma zan miƙa abin magana dama ta yin magana ga sole administrator na nan Indimi Islamic Trust, wato Alhaji Muhammadu Kolo Biyu, don saboda zai gabatar da wannan takaitaccen bayani tare da fatan mutane za su dan saurara. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Madadin wannan cibiya na Indimi Islamic Center da dukkan al'umman musulmi na wannan state ta Borno, ina so miƙa godiyata da murna ga shi Ustaz Jafar akan irin yadda ya sadaukar da lafiyarsa da dukkan wani abu na game da jin daɗi, saboda ya fahimtar da mutane addininsu. A ainihin gaskiya abinda Sheikh Jafar Mahmud ya yi a nan Borno bai tsaya a nan ƙasar kaɗai ba, har da ƙasashen da ke kusa da mu, Cameroon, Chad, Niger, duk mutanen waɗanda suke waɗannan wurare suna amfana da wannan tafsir. Saboda haka muna fata Allah Ubangiji zai taka masa da mafificin alherinsa. Dukkan kuma waɗanda suka saurari wannan tafsir suka kuma amfana da shi, Allah ya tara mu gidan aljanna, kamar dukkan burin musulmi shi ne ya samu shigan aljanna. Muna fata wannan aiki da Malam Jafar ya yi, da kuma tsayuwa da karatu da komina ta harji da sauran ayyukan neman lada, Allah Ubangiji ya sa ya zama karbabbe, ya zama shi ne sanadin shigan mu aljanna. Allah ya taka masa da alheri, kuma Allah Ubangiji ya kai shi lafiya, Allah Ubangiji ya tara mu kuma gabaɗi in Allah ya kai mu waɗanda rai ya kai, don da yawa waɗanda suka gabara ba su ga ta bana ba, haka rayuwa take. Shi kuma mai wannan cibiya Alhaji Muhammad Indimi kowa ya sani ya tafi umra, to ko da yake ya tafi ya bar mu nan dukkan tunaninsa da dukkan wani fatan alheri yana nan tare da mu. Muna kuma isar da godiyansa ga shi Malam Jafar game da irin ayyukan da ya yi ko da yake baya, Allah kuma ya saka maka shi Alhaji Muhammad Indimi, saboda wannan aiki da ya yi ya zama shi ne tushen haɗuwanmu a nan. Don kowa ya sani ga wurin nan fili ne kawai, babu wani gini, ba yanda zai yi mutane su taru haka. Saboda haka wannan kyakkyawan aiki da ya yi, Allah kuma ya saka masa da alheri, Allah ya sa dukkanmu mu taru a gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Dan takaitaccen jawabin da zan tara a nan, dan takaitaccen jawabin da zan yi a nan gurin a bara zuwa bara waccan, mutane da dama sukan so su gayyace ni don in zo Maiduguri a wani lokacin da ba na azumi ba, don waɗansu abubuwa da suka shafi addini ko faɗakarwa ko laksha, wani lokaci a nan cikin gari, wani lokaci kuma a waɗansu ƙananan hukumomi na cikin wannan jiha da sauransu. To da daman su sun sha yin korafin cewa sun aika min amma ban zo ba. A nan nake so in bayar da tabbas da cewa wuraren da naji an ambata cewa an gayyace ni ban je ba, lalle sakon su bai ishe ni ba, kamar ba ma da aka ce an gayyace ni ban je ba da Goza da waɗansu yankuna wanda ba sai na faɗe su ba, duk sun ce sun bayar da wasiƙa wadda suka nuna gayyata ta amma ban je ba. Ina son in tabbatar musu da cewa lalle sakon su bai same ni bane, dan haka ba su ganni ba. Kila wani ne ya aruba kina ya ci musu, ya ci min albasa da shi bisa ga cewa yana da tabbas din gamuwa da ni, amma da karshe bai samu gamuwa da ni ba, su kuma suka dauka cewa ya gamu da ni ne ban zo ba. Kuma anan nake so in ce duk wata gayyata da za a yi min zuwa wani wuri musamman wanda yake zan taso daga Kano in zo Tafiyar tana da nisa, to ya kasance an sanar da ni tun wato sati uku zuwa hudu kafin ranar da ake son gayyatar. Amma da zai yiwu misali saura kwana biyu ko uku ka same ni ka ce in zo, don kila ina da waɗansu ayyukan da nake tsarawa na yau da gobe wanda ba zan iya dakatar da su ba in ba na samu sanarwa na bukatan halarta ta ba akan lokaci. Wannan shine abin da nake so in faɗa wa mutane. Sannan kuma akwai lokacin da zai zanto ɗan adam ba zai iya ansa bukatun mutane gaba ɗaya ba. Dole idan aka yi maka gayyata goma, to in ka ci sa'a ka ansa guda biyar ko shida ka yi ƙoƙari, sauran kuma sai sakura, don saboda kasancewar ka kai ɗan adam mutum ne mai rauni. Kuma idan mutum ya zanto malami mai karantar da addini, wannan ba shi ne ake nufin ya zama ma'asumi mutumin da baya yin laifi ko kuskure ba. Ka iya ganin kuskurensa ko laifinsa, illa iyaka wace hanya za ka bi ka ga ka shawarce shi wannan kuskure bai maimaitu ba. Wannan shi ne aikin mutum nagari mai son ci gaban addinin Musulunci. Yayin da ka ga malamin da kake amfanuwa da shi ya fada cikin wani kuskure, ka same shi kai da shi, in ya kama ka shiga mota ka je garinsa, in ya kama ka haɗu kai da wani don ku faɗakar da shi kuskurensa, shi ya fi fiye da malami yana karantar da kai addini. Amma idan ya wani kuskure ya zanto kana yawo da kuskurensa, ko ka mayar da wannan wata dama ta yunkurin mayar da hannun agogo baya dangane da ayyukan da yake yi. Idan har ka ce kana bukatan ɗan adam ne wanda baya kuskure, to aiki ne sabo ya same ka, sai dai kai biza ka tafi sama ta ɗaya. A can ne mala'iku suke waɗanda suke laya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma duk wanda ke ban kasa zai yi kuskure zai kuma yi daidai. Abinda kawai ba a so mutum ya yi kuskure a fadakar shi yake ji, amma mutum zai yi kuskure ko wani cikin sani ko baya cikin rashin sani. Saboda haka ina wannan magana ba don karan kaina bane kadai, dan ta shafi kowane malami mai wa'azi da zamu ji wa'azinsa ko karatunsa. In yayi kuskure bai kamata mu kyale shi akan kuskurensa ba, sai mu bi hanya mafi dacewa da zamu yi masa magana, ba hanya da ke nuna yi masa tonan silili ko rashin kunya ko wani abin da ya kama da wannan ba. In ya kama mu hada shi da dattijai sai mu hada shi da dattijai, in ya kama mu hada shi da waɗanda muke ganin ya fi kusa da su zai fi jin maganarsu sai mu hada shi da su, don mu ga cewa an gyaru cikin al'amura gaba ɗaya. Allah ya yi mana gaban katar. Sannan daga ƙarshe waɗanda suka yi ta rubuto wasiƙa ta addu'a ta fatan alheri, ina fatan Allah ya saka musu da alheri gaba ɗaya. Sannan kuma waɗansu sun yi ta rubuto wasiƙa ta hanyar sanin adres dina, shi ne nake so in bayyana shi kamar haka. A yanzu haka yana zaune a Kano, kuma a Kano a kofar gadon kaya. Kofar gadon kaya kuma daga gidan Murtala za ka ɗauki rawa, daga round about na gidan Murtala za ka ɗauki titin da ke zuwa Bayero University, har sai ka wuce kofa ta ɗaya wadda yake ita ce sabuwar kofa, ka wuce ta biyu ita ce kofar da Gundi, ka wuce kofa ta uku ita ce kofar Na'isa, kofa ta hudu inda junction yake nan ne kofar gadon kaya, inda za ka yi dama ka ɗauki titin Aminu Kano. Kana shiga kofar gadon kaya, da ka shiga cikin kofa tsakanin masallacin da nake yin sallah wanda ke haɗe da makaranta da kofa bai fi gida uku ba, yana ɓangaren yamma da titi. Saboda haka za ga asumiyar masallacin a sarari masallacin yake ba a lungu ba. Da zaran ka je ka neme ni za ka same ni. Ta fuskar abin da ya shafi adres kuma na wasiƙa, ina amfani da zakar gidan waya PO Box 4029 wato 4-0 sannan kuma 29 Kano. Ta fuskar abin da ya shafi wayar telefon, ina da lamba guda biyu ta gida, ta gida da ta ofis, wadda ta shafi gida 647474, wadda ta shafi ofis kuma 647466. Zan sake maimaitawa, kodin namba dai na Kano shi ne 064, wannan shi ne kodin namba na Kano. Nambar waya ta gida 647474, nambar waya kuma ta ofis shi ne 64.
7466 cikin waɗannan address din ko na gidan waya ko na post office da zaka aika da wasiƙa ko na kaje da kanka insha Allah zaka iya samu na kuma nagode kwarai da gaske da irin haɗin kai da nake samu da addu'o'i na fatan alheri daga al'ummar musulmi na cikin wannan gari yara da manya ma'aikatan gwamnati da masarauta da kuma yan uwa malamai masu karantarwa da wa'azantarwa da dattijansu da matasansu da dukkan sauran al'umma maza da mata ina yi wa kowa fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.